sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Talata 10 ga watan Mayu shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To alheri a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wata doka da za ta ba shi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soji da wasu kayayyaki zuwa kasar Ukraine yayin da Russia ta kai mata mamaya. Iran ta sanar a jiya Litinin cewa jami'in diplomasiyyar kungiyar tarayyar Turai da ke neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015 zai kai ziyara a Tehran a wannan mako yayin da Amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara. Kana shugaban kungiyar makiyaya ta miye ta Allah kautar lahori a Najeriya ya ce ba su da hannu a cikin kungiyoyin Fulani na Najeriya da aka ce sun saya wa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan form na tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC mai mulki.
Kanun labaran kenan. Kungiyar makiyaya ta miye ta Allah kautar lahori ta ce ba ta da masaniya game da batun saiwa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan form neman tsayawa takara karkashin tutar jam'iyyar APC da aka ce kungiyar Fulani ta yi a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa tsohon shugaban kasar ya nisanta kansa da wannan batu.
Yanda ko yan jarida suka gani a jarida mu ma aka muka gani ba tunkuce mu ba ba da shawara mu ba ba mu sani ba.
Muna kuma da rahoto kan yadda batun tsaye da dan takara ke neman durkusar da jam'iyyar APC mai mulki a jihar Plateau.
Mu mun ga tun ba a je ko ina ba wa'anda ya kamata da su zama su ne za su iya gudanar da tafiya domin jami'a ta sami karfi sun riga suka dauki salon rike wani dan takara.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da zai ci gaba da muhawara kan siyasa da kuma rayuwa a tsuma kasar Kamaru amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta ba shi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa kasar Ukraine yayin da Russia ta kai mata mamaya. Sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu wanda tun farko ta taimakawa kasashen turai yaki da turawan Nazi na Jamus. Sabon matakin zai baiwa shugaban Amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da kasar Ukraine da ma sauran kasashen gabashin turai na jigilar kayan aiki wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a Washington. A wani yanayi da ba kasafai aka saba gani ba a Washington mai rarrabuwan kawunan siyasa, Majalisar Dokoki a watan da ya gabata ta ci gaba da nuna goyon baya ga gwamnatin Kyiv. Amincewa da dokar da Biden ya yi na zuwa ne a lokacin da shugaban Russia Vladimir Putin yake tuhumar kasashen yammacin duniya game da mamayar da ya kai a kan Ukraine, yana mai cewa Russia ta maida martani ne ga barazanar da ake yi wa iyakarta da ba za ta lamunta ba. Sai dai da daɗin shugaban na Russia bai sanar da wani sauyi akan ayyukan sojin Moscow ba ko kuma ayyana nasara, yana mai cewa za a ci gaba da kai hare-haren da aka faro tsawon makonni 10 tare da kai hari a inda 'yan Ukraine ɗin ke da ƙarfi a gabashin ƙasar bayan da Russia ta gaza wajen hambarar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ko kuma kama babban birnin ƙasar Kyiv. Iran ta sanar a jiya Litinin cewa ɗan diflomasiyyar kungiyar tarayyar Turai da ke neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 zai kai ziyara a Tehran a wannan mako yayin da Amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara. Enrique Mora ya taka muhimmiyar rawa a matsayin mai shiga tsakanin Amurka da Iran a wata tattaunawar kwan gabakon baya na tsawon shekara guda a Vienna da ta fitura tun a cikin watan Maris. Mora zai gana da Ali Bagri, shugaban masu tattaunawar nukiliya na bangaren Iran, inji kakakin ma'aikatar harkokin kasashen wajen Iran Sa'id Khatib Zade yana faɗa a wurin wani taron manema labarai. Bulaguron da Mora zai yi zai ƙara wa tattaunawar armashi, inji Khatib Zade. A Washington kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka tana zuba ido ta ji shawarar da Mora zai bayar daga Tehran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Sri Lanka ya yi murabus biyu bayan zanga-zangar makonni da neman shi da ɗan'uwansa shugaban kasar su yi murabus sakamakon jefa kasar cikin taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni na tsawon shekaru. Prime Minister Mahinda Rajapaksa ya faɗa a shafin Twitter cewa ya gabatar da takardar murabus din sa ga shugaban kasa Gotabaya Rajapaksa a wani matakin da ya biyo bayan harin tashin hankali da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zanga. Lamarin ne sanya hukumomi tura sojoji dauke da makamai a babban birnin kasar Colombo. Mutane hudu da suka hada da wani dan majalisa na jam'iyya mai mulki ne suka mutu a rikicin na jiya Litinin, kamar yadda kakakin yan sanda Nihal Tarduwa ya shaidawa kamfanin dallacin labarai na Associated Press. Shugaba Rajapaksa ya sanya dokar hana fita a fadin kasar da yammacin jiya Litinin har zuwa safiyar Laraba. Fiye da wata guda zanga-zanga ta bazu a fadin kasar, lamarin da ya janyo cece-kuce tsakanin kabilu da addinai da masu fada a ji. A karon farko, ‘yan kasar Sri Lanka masu matsakaicin ra’ayi sun fito a kan tituna da yawa, lamarin da ke nuna wani gagarumin bori daga tsofaffin magoya bayan Rajapaksa, waɗanda wasansu suka shafe makonni suna zanga-zanga a wajen ofishin shugaban kasar.
To kada yi nisa, nan gaba kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da batun neman tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nemi tsayawa takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC mai mulki. Batun da aka jima ana raɗe-raɗe kafin yayata cewa wata ƙungiyar Fulani ta biya masa naira miliyan 100 kuɗin fom. Lamarin da tuni ofishin tsohon shugaban ƙasar ya nisanta kansa da shi. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya na bin diddigin wannan batu, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Sanarwa daga mai taimaka Jonathan kan labaru Ikechukwu Eze ta bayyana godiya ga masu marawa Jonathan bayan sake takara, amma ta ce in yana son takarar zai fito fili ne ba rara gefe ba. Wannan ba mamaki ya sace guyar wasu kiran Jonathan ya ayyana takara da burin masu mulki ya dawo arewa da wuri. Dan Jonathan ya koma zai shekara hudu ne kan karaga. Babban lauya mazaunin Lagos Femi Falana ya tsaya kan cewa Jonathan ba shi da hurumin takarar dan an rantsar da shi sau biyu a matsayin shugaban kasa, amma shi kuma babban lauya Mike Ezekwu ne ya ce a'a, Jonathan na da hurumin yin hakan. Yana mai biyo masu cewa ai rantsuwar Jonathan ta farko ta kammala wa'adin mulkin marigayin Umaru Musa Yar'Adua ne. Goodluck Jonathan wanda ake yawan ganinsa da shugaban Buhari kuma a zaben gwamnan da ya sama ya mara baya ga David Leon na APC, duk da wani dalili ya ba dan PDP Jawar Diri nasara, haka nan an daina ganinsa a dukkan tarukan PDP. Tsohon darakta gwamnatin tarayya mai mara baya ga shugaban Buhari Malam Abdulkarim Muhammad ya nuna mamakin waɗanda suka saya Jonathan fam daga arewa.
Kasan jahilci rashin sani ko fata da mutane sun san matsayin Goodluck Jonathan. Mutane na da mantuwa dan adam da mantuwa, wasu tsirarru in an ji an ba su dan kuɗi an ba su cin hanci sai su suna ce arewa na tare da wani arewa. An lallace zuciyarmu ya lallace.
A nasa ɓangaren shi ma tsohon babban daraktan gidajen rediyon Najeriya Ladan Salihu wanda dan PDP ne ya ce shi APC ta gane alherin Jonathan.
Shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaba Goodluck Jonathan suna da alaƙa a kyakkyawa, saboda tun kafin ma hukumar zaɓe ta ce ta bayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci zaɓe. Shugaba Goodluck Jonathan da ya ga alƙaluman sun fito lalle cewa ba zai ci wannan zaɓe ba, da cewa da sai ya kira shi. To daga nan suka kulla zumunta, sai kuma muka ji ana hasashe wanda ake cewa ya gaza. Aka kara ɗan ƙasar nan, aka bakanta shi, aka nuna cewa bai san kome ba, bai san kowa ba, bai iya mulki ba. Aka nuna cewa shi ne ya kawo rugujewar al'amura. Yau kuma jam'iyyar APC shi take barbara, take son ya zo ya shigo cikin tafiyarta. Ai, ka ga gazawa ya kai gazawa.
Akan samu mutane da kan ce sun fi son lokacin cin hancin da ake zargi na zamanin Jonathan da jan sitiyarin gwamnatin Buhari da suka ce ba a sauka a tashar nasara.
Ka je Sokoto, ka je Kebbi, ka je Zamfara, ka je Katsina, duk inda ka shiga har kana, duk inda ka je matsaloli ne ga sanan ko'ina tun daga tattalin arzikin kasar. Kuma wannan shi ne ma yake hura wuta wajen wannan tsari na tsaro da muke fama da shi.
APC dai za ta gudanar da taron fidda gwani a ƙarshen watan nan da mafi yawan 'yan takara a tarihin siyasar Najeriya. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuna gaida Malam Nasir, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da ci gaban labaran duniya.
Shugaban kungiyar makiyaya ta miye ta Allah Kautal Hori a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Boso ya ce ba su da hannu a cikin kungiyoyin Fulani na Najeriya da aka ce sun saya wa tsohon shugaba Goodluck Jonathan fom na tsayawa takara a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. da yammacin ranar litinin din nan ne kafofin yada labarai da dama suka bugo labari cewa wasu kungiyoyin Fulani sun saya wa shugaba Jonathan wannan form na naira miliyan 100 a wata zantawa da muryar Amurka bayan fitar da wannan sadarwa. Shugaban Miyeta Allah ya ce kungiyar su ba ta siyasa bace kuma ba a tuntube su ba akan wannan batu, kamar yadda yayi karin bayani a hirar su da Mustafa Nasiru Batsari.
Yanda ko yan jarida kuka gani a jarida mu ma haka muka gani, ba tuntube mu ba, ba da shawara mu ba, ba mu sani ba, mu dai mun gani kamar yanda ku kuka gani. Saboda haka kungiyar ta Miyeta Allah kautar hore ne, in ka duba a jarida su ne yan jarida suna kuskure, sai su kautar hore su yi magana sai a sa Miyeta Allah kautar jarida wanda yake akwai bambanci.
Ku yanzu me ye matsayin ku yanzu?
To matsayin mu kowa na da dama ya yi naci ya bi naci ra'ayi tunda ana demokrasi ne, amma mu kam ba mu cikin wannan. Kuma kungiyar mu ba kungiyar siyasa bace, mun da ba kungiyar siyasa bace ta make an dabbobi ne. Idan za mu dauki mataki na yin wannan, dole sai mun yi taron kasa baki daya, sannan kuma mun yi tuntubi manyan sarakunan mu, manyan sarakunan mu na yanka kamar mai alfarma sarkin musulmi da sauran.
Kenan yanzu ba ku goyi bayan wannan matakin ba kenan?
Tunda ba a tuntube mu ba, wani goyon baya za mu yi? Mu tunda ba mu san da abun ba. Ba da shawara mu bane akai.
To madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan tattaunawar. A ƙarshe, mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine ya haifar da matsalar abinci a ƙasashe da suke dogara da takin zamani daga yankin kamar Ghana. Domin tunkarin ƙarancin abinci, hukumomin Ghana sun buƙaci manoman ƙasar su yi amfani da takin gargajiya a maimakon takin zamani. Ƙasar Rasha na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen fitar da takin zamani da sauran kayayyaki da suka shafi haka a duniya, kuma ita ce babbar mai samarwa da kayayyaki ga Ghana, wadda ke zama ƙasa ta biyu a duniya wajen fitar da koko. Takunkumai na tarihi da aka kakaba wa Rasha game da mamayewar da ta yi wa Ukraine suna hana ta aika kayayyakin. Fifi Buafo na hukumar samar da koko a Ghana, ko kuma koko board, ya ce kowa na sa ran farashin takin zai ci gaba da tashi. Ya ce a don haka abinda hukumar koko board ke yi a halin yanzu shine gabatarwa manoman takin gargajiya a maimakon takin da muke siyowa a kasuwa, kuma mun yi imani wanda zai magance matsalar ko kuma kalubalen da muke fuskanta na samarwa da kuma batun farashi da yadda zai kasance a kan masana'antar mu.
To a gaida Baba Yakubu Makiri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa kan harkokin siyasa a Najeriya, inda wasu mutane 18 da ke neman takarar kujerar gwamnan jihar Plateau a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki suka yi barazanar ficewa daga jam'iyyar tare da ɗimbin magoya bayansu in har jam'iyyar ba ta daƙile take-taken ɗora ɗan takara da ba su amince da shi ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Kungiyar gamayyar masu neman shiga takarar kujerar gwamnan jihar ƙarƙashin shugabancin Chief Amos Gizo ya bayyana cewa tun farko sun yanke shawarar goyawa duk wanda su da kansu suka amince ya kasance ɗan takarar gwamna a jam'iyyar, amma ba wanda gwamnan jihar ko shugabannin party za su dora shi ba.
Mu mun ga tun ba a je ko ina ba, waɗanda ya kamata da su zama su ne za su iya gudanar da tafiya domin jami'a ta sami ƙarfi. Sun riga suka ɗauki salon riƙe wani ɗan takara, musamman shi gwamnan state, ko da yake bai fita ya gaya ma mutane a bayyane cewa shi ga ɗan takarar shi ba, domin ya kira mu ɗan sati uku da suka wuce ya yi mana magana akan cewa ya kamata da mu yi ta tattaunawa da juna domin mu iya fitar mutum guda. Maganan da shi gwamna Right Honorable Samuel Bakola Long ya faɗa yana magana da baki biyu ne, domin yana da dama don ya wanke kansa sai ya gaya ma 'yan uwansa ko matarsa da sauransu za ku shafa mini kashin shanu, amma ya yi shiru bai faɗi komai ba. Sai muka ga ga lokaci na tafiya, in ma mun fita mu gaya wa duniya haka ba, muka kawo waɗannan shawarwarin da mun muka kawo wanda muka kira 'yan jaridu muka gaya musu akan cewa mu a bi doka kawai, dokan da party ta sa yadda za a fidda gwani. To in kuma sun yi amfani da babbar sandarsu ba su bi doka ba, mu dukkanmu mun ce mu dukkanmu mun sa hannu muka ce mu za mu fita mu bar jami'a mu bar su su yi jami'a mu dauki kuma wata jami'a kan mu ban mu faɗi ga inda za mu ba
kungiyar ta kuma ja kunnan jami'ar da karta kuskura ta kirkiro wakilai wato delegates ba tare da amincewar ƴaƴan kungiyar ba a gefe guda kuwa shugaban jami'ar APC a jihar Plateau honorable Rufus Bature yace za su yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da adalci wa dukkan waɗanda suke neman shiga takara
yawancin abubuwan da suka fada cikin press conference nasu jita-jita ne saboda haka ni na shugaban party na yi meeting da su so da yawa na ga musu za ba kowa yancin sa to ba mu riga mun kai gada ba kuma ana so hayin ruwa
amma suna ganin kaman wato alamu sun nuna cewa shi gwamna yana da dan takaran da yake nuna fifiko a kansa
to ni dai gwamna bai ga man yana da wani dan takara ba
to amma kana ganin idan har kila abinda suke zato ya zama gaskiya a ce wayannan manya-manyan yan takara sun fice daga jami'ar APC
insha Allah ba za su fice ba abinda za su yi hakuri sai ba za mu yi wani abu da zai kare doka ba
wasu daga cikin masu neman shiga takarar gwamnan da suka yi barazanar ficewa daga jami'ar sun hada da mataimakin gwamnan jihar Farfesa Sonny Theoden sanata Hezekiah Dimka babban lauya Garba Pool da sauransu Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kashi 80 na man fetur din da fitarwa a kanmu sayar wa faransa muke.
80
mu sha 20 in bai ishe mu ba mu je mu saya.
Daga wani wuri
mu je mu saya wani goje
na ku neman fa
kashi 80 na ina faɗa da babban murya
jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadunmu da ku a wannan shiri na tsaka mai goya muna ci gaba da kawo muku muhawara ta musamman game da kasan Kamaru da siyasa ta da zaman al'umma rayuwarta wannan muhawara ce da muka dauka lokacin da Allah ya bani dama na ziyarci ita kasar a can kwanakin baya
assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ne Muhammad Awal daga kasan Kamaru dan jami'an AJM gaskiya mai kasan mun nan baya yake wata samana gaskiya kasa ya yi shekara kusan shekara 40 yana mun kan kasa to abubuwa gaskiya ba ka tafiya daidai yanda ya kamata kuma aya barin mu ɗan jami'an AJM ku faɗa albarkacin bakin mu muna cikin matsaloli da dama amma muna dai duk abin da muke roƙon ubangiji ya kamata dai ya sanja don mun yi mu samu mu zauna a tattauna a ga an samu a bakin garin abubuwa kuma ya ke zauna da mu mu samu mu warware matsalolin abubuwa dai ba sa tafiya yanda ya kamata gaskiya fi sakin lafiya kuma muna fatan mu samu sabon shugaba domin gaskiya in ba mu samu sabon shugaba ba yanda kasan mu nan zai tafi yanda muke bukata
assalamu alaikum yoyi da fatan kuna lafiya ni ne Abubakar Adam mazaunin Kamaru kasar Kamaru Duala saboda haka kuma mu ne jam'iyyar nan na RDPC na biya wanda kowa ya ga yanayin kanun ludin shi shekara da shekaru ya sa ga mu ba ma bukatun canjin wani shugaba in ba ya bubbe sa dalilai kamar haka dalili na farko shine idan yadda yake tafiyar da al'amuran mulki kowa an ba shi yanci babba yanci daidai ba da babba yaro kuma daidai da yanci irin na shi na a matsayin sa na yaro misali kamar yadda ake ayyukan hanyoyi da kuma hanyar maganar ruwa sha da wuta da asibitoci fannin lafiya to wannan duk wanda yake cikin kamar babu wani abu da za a ce mu wannan jam'iyya ta RDPC sai dai san barka da wannan mai girma shugaban kasa kalbe da wannan muke mishi fata Allah ya bashi iko ya kare ki wannan mulki da Allah nauyi wannan nauyi da Allah ya dora mishi Allah ya bashi iko da zai soke shi lafiya mun ce mishi fata alheri ga baki daya da mu da umman Kamaru ga baki daya
a cikin wannan muhawara da muke kawo muku wacce ake gwabzawa tsakanin Alhaji Rilwani Sharubutu na jam'iyyar CPDM mai mulki a Kamaru ta Paul Biya da kuma Alida Nash na jam'iyyar SDF ta Adawa yau zamu duba shin
Faransa ce take sarrafa abubuwa a ƙasar Kamaru kuma shugaba Paul Biya yana baiwa ita Faransa damar ta ci karanta babu baka ne idan haka ne saboda me sannan ya samfurin demokradiya yake a can Kamaru din tuna ana so a ji kowa na bai kowa damar ya tsaya takara har ta shugaban ƙasa ba tare da bata lokaci ba bari mu ci gaba
in baka bi Faransa duk abin da suke so kai ba ba za ka zauna a mulki ba
kaya daga haka ne
cike da zaman mulki muke so ko dai kyautata ma
a ba sai ka zauna ba za ka kyautata
zaman mulki ba shine kyautata
sai ka zauna za ka kyautata
wanda zai kyautata ma amma in dai ka kasance kana tsoro ba za ka yi zaman mulki ba ka yi cika mu alƙawari ba ka yi sa mu ba mu dama muna ciwo mu je mu samu magani mu
kuma kana kan ba kanka cewa Paul Biya ya bayo Faransa dama ta yi abin da take
shi ya ba su dama su yi duba na da mali
saboda ni
Paul Biya shi ya fara fada a Faransa yace daga Afrika gaba ɗaya ne mun Faransa shine babban almajirin su
Faransa din
ai Faransa din wato kenan ya dauki alƙawarin cewa duk abin da Faransa suke so je musu
kuma daidai ne
kuma daidai haka akan haka shi Paul Biya shine ya cire wata kalma da take nuna cewa Kamaru mai amfani da harshen Ingilishi da Kamaru mai amfani da harshen Faransa nan suna cikin yarjejeniya suna cikin shiri za su zama daya shi cire wannan kalma ya zama da ita
kama me yasa kake jin yake yi wa Faransa abin da yake mata dadi ita me take mishi
wato shi shugaban kasa Paul Biya tun da ya dauki mulki abu ɗaya ne akan shi ya tabbata akan mulki har ya mutu farko a shekarar Ali
Faransa na taimaka mashi cin wannan biyan bukata
Faransa na taimaka
mashi ita take daure
mishi ita take daure mishi kindi ita ta daure mishi
don haka shi kuma yana biya mata bukata
ita kuma yana biya mata bukatunta to kamar maganar man fetur da kai Aisha mu je mu fadi bai kashi 80 nan man fetur da muke fitarwa kan mu sayar wa Faransa muke
80
mu sha 20 in bai ce mu ba mu je mu saya
daga wani wuri
eh mu je mu saya daga wani gaji mujin musu yawon gwaje
na ku neman fa
kashi 80 ina faɗa da babban murya kai dan jarida ne ka je kai bincike a takardun kamar kashi 80 man fetur da muke fitarwa sayarwa muke yi dole ne mu ko mu sha kashi 20 bisa ɗari in bai ishe mu mu soyo a waje mu sha man fetur gonan ayaba na banana faransa ne mai tafiyarwa yanzu magana da nake maka
ayabar kamaru
ayaban kamaru a kamaru ake shukawa ba faransa bane suka kawo na fa jamusa ne suka kawo wannan noman manjan kamaru faransa ne take tafiyarwa roba da ake yi faransa ne take tafiyarwa roban nan ita ce ne roba in ka bi hanyar nan zaka tafi ba kusa duk gonan roba zaka samu da gonan kwakwa Faransa ne take tafiyar sharin nan da ake yi Faransa kokarin ta da yake Ingilishi Ingila ita tafi amfani da wannan bangare ne ita take da wata kamfani da ake kira ta CDC kuma tana da wato tattalin arzikin Kamaru kashi 40 bisa 100 ta wannan bangare yake fitowa kuma ka cikin kashi 40 bisa 100 nan cikin kashi 40 bisa 100 nan ba Ingila na da nata kaso Faransa duk kokarin ta dauki wannan bangaren shi ma ya shiga cikin wannan bangaren da ake Faransa da ake amfani da harshen Faransa ta zama duk ana amfani da
wannan alaji da ta dau muka alaji ruwan kididdiga da lissafin da yake bayarwa na cewa ga abubuwan da kamar take rasa na albarkatun da Allah ya bata Faransa na kwashewa dan kawai Faransa ta daure wa Paul Biya gindin ya ci gaba da mulki haka din ne
wannan Faransa baren bashi nuna mana cewa Faransa ba wai Paul Biya ne ya musa nufin ga dama Faransa Kamaru ne ya fara kin sayin takardar da Aijo ya sayi shekara
cewa ne
cewa akwai takardar da Aijo ya musu sayi cewa su ne suke da tattalin suke da kasan Kamaru gaba daya sai abin da suka faɗa za a yi takardar ya mutu a January na shekaran da ya wuce takardar ya mutu Aijo ya Paul Biya ya ta fama da su su ta bin shi ya yi sayi ya ce musu zai duba karan sai a karanta da kyau sai har takardar January ya kai ya mutu bai yi sayi ba har yau da nake gaya maka Chadi bai yi sayi ba Santa Africa ba su yi sayi ba yanzu shi za a gani kazam yanzu muna da izini mu yi aiki da America direct
saboda haka abinda ake yi a Kamaru ba a yi a wasu kasashen nan na da Faransa ta mulka kenan don ba su yi sai wannan takarda
ba su yi sai ba duka yanzu shi za ga Faransa ya rikice ya je yana zai yaki a ce ba ma son ku yanzu na da babu ai kai saka ce ba ka son Faransa ba kai saba yanzu ne suke fada
abinda ya ce Faransa ke daura Paul Biya gindi shi
wannan ne ba ya ga ba wadanda ba Faransa da suke daura Paul Biya gindi da shi da sun yi da shi masa majalisar mulki ya gagare su suka ce
shi Faransa din
suka ya gagare su
sun so
ya gagare su ya gagare su suka shiru yanzu ba kan dake ga maka nan duk kasashen Afrika nan Chadi South Africa su gine duk ba wanda ya sai takardar nan
Alhaji Rilwani kamar da ta sani Paul Biya shine shugaban da kowa dadewa yana mulki a Afrika a yanzu nan ga shekarun su 90 da wani abu mutane cewa ba demokradiya a Kamaru akwai demokradiya idan shugaba goya tunda aka yi cika mun shugaba biyu rak dai duk shekarun nan shine mafi dadewa ya maka a hijin dadewa mulki ashe ko akwai demokradiya a kasan nan
duka ga mutu ya da mulki ya iya ne sai Paul Biya ba ta bayyana da kan da karfi ba zabe yake yi kuma wanda ya da mulki
ina batun bai wasu dama
ba kowa bane zai sai da mulki ba kowa bane
amma
ya ga musu a journalist Faransa ya masa tambaya yace masa kai ka fi kowa da wai jaba kowa ne sai mulki ya garu shekaru da yawa ba gawo mutu ya mulki
amma kana ji ana bayan mutane da musu takara da shi su yi gasa da shi a siyasa
ba kuna gare ba a tele muna da zabe
a rajaji na ban sani ba akwai demokradiya a Kamaru
kada ka mu ya muka ba a jin mu da cewa da akwai demokradiya a Kamaru kun jin zabe ma sun so su ki sun suka ira abin da suke so kun ji mai kula da zabe kun har da kishi aka saka a ciki ban shi na ban Alhaji Hassan wani dan SDF ko ko ne MSA ko ni wani ne da aka saka shi a cikin wannan masu tafiyar da wannan lambari a kowane shekara mun kasance masu taro muna tambayar cewa a canja tsari a gyara
wannan majalisar gudanar da harkokin zabe da su magana babu yana dawa cikin ta
babu yana
sai yan jam'iyyar shugaba kawai
sai jam'iyyar shugaba kasa
haka ne
to babu SDF dai
babu wajen
na babu wasi wannan party a Kamaru 200 da wani abu da ya sani mun da ba so SDF ba su shiga ba akwai wani su suka shiga
gudanar suke cikin wannan
bayan suna nan sun fi shiga ai
wani suke
ya sani shi ya sani sai su da suke kawo fitina su ce kaza su ce kaza SDF su ne kawai
su suka
sai su makale kaman kwarkwata karshen shi ba ga suna baya ba
arai ku ne mafi fitinan nan
ba maganar fitina ba ne SDF na
ba gado da muke taba naira a kauce
SDF na Social Democratic Front a bamin da aka haife ta
duka a nan muka zo ƙarshen shirin yau sai Allah ya kai mu ranar Talata mai zuwa lokacin da muke fata dawowa mu ci gaba inda a shiri mai zuwa din za mu ci gaba da duba matsayin demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru din kuma shin zai yi Paul Biya ya sauka da kanshi ba tare da an matsa shi ba daga kan karagar mulki din kuma bayan Paul Biya ya Kamaru za ta kasance duk wannan suna cikin abubuwan da za mu tattauna idan Allah ya sa mun dawo yanzu kan a madadin su bakin namu wato Alhaji Ridwan Sharbutu na jam'iyyar CPDM ta shi shugaba Paul Biya din da kuma takwarana Ali Danash na jam'iyyar SDF ta yan adawa kenan sannan da Awal Garba wakilin mu na can Kamaru din da ya taimaka wajen hada wannan muhawara ne Ali Mustafa Sokoto daga Washington DC muke fatan mun ba ku lafiya
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
alheri a ƙarshe a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta ba shi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa ƙasar Ukraine yayin da Russia ta kai mata mamaya sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu wanda tun farko ta taimaka wa ƙasashen turai yaki da turawan Nazi na Jamus sabon matakin zai baiwa shugaban Amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da kasar Ukraine da ma sauran kasashen gabashin Turai na jigilar kayan aiki wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a Washington
masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan jiko sai ku tare mu da hantsi lokacin da zamu saki shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin ɗan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kuri da ke nazari kan dangantakar talaka da hukumomi da batutuwan da suka tsole wa talakawa ido kamar kullun za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet VOA Hausa facebook.com ko kuma yin muhawara a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo, sai kuma Jimbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni. A madadin su duka, alheri ke muku fata, alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Da alheri.